Masu saurare, sashin Hausar muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya samun mu Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashin Hausa .com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muka sake dawo muku a daidai wannan lokacin da sabbin shirye-shirye. Bayan labaran duniya, za a ji yadda harin da aka kai wa al'ummar Yahudawa a Pittsburgh ya hada kan al'ummomi.
Akwai babban masallaci da kuma babban kungiyar musulmai na Facebook wanda suka yi karo-karo, mambobinta suka tara sama da $70,000 a kan taimakawa al'ummar Yahudawa da iyalan wanda wannan musifa ta sama.
Za kuma a ji cewa 'yan Shi'a sun mai da martani ga ikirarin sojojin Najeriya game da arangamar su ta baya-bayan nan. Hasali ma kan wannan yawan mummunan tashin hankali tsakanin 'yan Shi'a da sojojin Najeriya. Za ku kira wayar mu bayan labaran duniya ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda za a kawo ƙarshen wannan rigimar. Lambar da za ku kira ita ce 2022-2655-2655. Amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Hukumomin kasar Indonesia sun ce sun so mu cire tsammanin samun wani da rai daga cikin mutanen da ke cikin jirgin saman nan da ya fado cikin teku dauke da mutane 189 a cikinsa, mintoci 13 kacal bayan tasowar shi daga Jakarta, babban birnin kasar. Wani mai magana da yawun kamfanin jiragen na Lion, Stoffel Furo Nugroho, ya wallafa hotunan tarkacen jirgin a shafinsa na Twitter, wanda ya hada da fasassun wayoyin zamani, littattafai, jakankuna da kuma wasu bangarorin jirgin wanda masu aikin kai ceto suka tattaro daga cikin teku. Nugroho ya ce daga cikin fasinjojin akwai yaro ɗaya da kuma jarirai biyu. Yanzu haka dai hukumar aikin gaggawar kasar Indonesia ta aika da ƙwararrun masu ninkaya gurin don neman gangar jikin da ya faɗi a arewa da tsibirin Java. A yau Litinin ne Robert Bawa, ɗan shekaru 46 da haihuwa, wanda ake zargi da bindige mutane 11 har lahira a wani wurin ibadar Yahudawa na garin Pittsburgh da ke nan Amurka, ya yi bayyanarsa ta farko a gaban kotu don soma shari'arsa a kan wannan ta'asar. An zo da Bawa ne zaune a cikin kujerar guragu jim kaɗan bayan da aka sallamo shi daga wani asibitin garin na Pittsburgh, inda aka kai shi a sanadin harbin da 'yan sanda suka yi mishi har suka kama shi a lokacin da ya kai farmakin a zauren ibadar Yahudawa na Tree of Life a safiyar Asabar ɗin shekarun jiya. Yanzu haka dai alƙalin kotun ya dakatar da jin shari'ar har sai ranar Alhamis mai zuwa. Ana sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A yau ne aka shirya cewa Cesar Sayoc, wani ɗan gani kashenin goyon bayan shugaban ƙasa Amurka Donald Trump, kuma wanda ake zargi da aika aƙalla saƙonni 13 ɗauke da bama-bamai zuwa ga masu sukan lamirin shugaba Trump, zai bayyana a gaban wata kotun birnin Miami na jihar Florida don fara yi mishi shari'a. Shi dai Sayoc, ɗan shekaru 56 da haihuwa, zai gurfana a gaban wannan kotu ce da ke wani wuri da ba shi da nisa daga inda jami'ai suka kama shi ranar Juma'a, kuma kusa da motar ɗaukan kaya inda hukumomi suka ce a ciki yake zama. Sayoc dai yana fuskantar zargin aikata laifuffuka 5 masu alaka da waɗannan saƙonnin bama-bamai da ake zargin ya aika zuwa ga muhimman 'yan siyasa na jam'iyyar Democrat da suka haɗa da tsohon shugaban Amurka Barack Obama, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da kuma Hillary Clinton, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka wacce ta yi takara da Trump a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Wani ɗan majalisar dokokin ƙasar Brazil mai ra'ayin riƙau Jair Bolsonaro ya lashe zaben shugaban kasar Brazil da aka yi, wanda hakan ya janyo fargabar cewa za a fuskanci ci baya wajen maganar tabbatar da haƙoƙin al'ummar kasar da kuma musamman 'yancin faɗin albarkacin baki a kasar ta Brazil. Bolsonaro, wanda ɗan jam'iyyar SLP ne, ya lashe zaben da kashi 56 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa jiya Lahadi a zagaye na biyu na zaben da aka yi. Abokin adawarsa mai sassaucin ra'ayi Fernando Haddad na jam'iyyar WP ya samu kashi 44 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. Bolsonaro, tsohon kaftin ɗin soja ne mai ra'ayin 'yan mazan jiya, wanda kalamansa da alƙawarinsa da kuma halinsa suka sa ake kwatanta shi da shugaban Amurka Donald Trump, har ana kiran shi da laƙabin Tropical Trump.
Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda ba a rasa ji ba, wani baturen Amurka makiyin birnin Yahudu ya shiga haikali ko masujadar Yahudu ta garin Pittsburgh da ke jihar Pennsylvania ya bude wuta, yayin da Yahudawa ke harkokin ibada da wasu hidimomin addini, ya kashe mutane 11 ya kuma raunata wasu da dama. Kan haka ne abokin aikina Muhammad Hafiz Baballe ya tuntubi wani mazaunin garin mai suna Dr. Mustafa Manir Mustafa na jami'ar Pittsburgh don jin halin da ake ciki yanzu, sai ya ce.
To, yanzu dai alhamdulillah yanzu hankali ya kwanta, za a ce, amma dai duk da cewa garin, mutanen garin gaba ɗaya kowa yana cikin yanayi na alhini da kamar zaman makoki na abin da ya faru. Wato, wani ɗan bindiga da ya shiga majami'a ta masu addinin Yahudawa ya je ya kashe mutum 11 ya raunata mutum 6. Wannan ya girgiza jama'ar gari, ya sa jama'a cikin damuwa, amma dai yanzu kowa ya dawo gaban aikinsa, kuma kowa yana fuskantar harkokin gabansa.
To, wane irin goyon baya mutanen gari ke bawa al'ummar Yahudawa a garin na Pittsburgh yanzu?
To, a gaskiya abin sha'awa shine da wannan abin ya faru ba ma garin Pittsburgh ba, ƙasar Amurka gaba ɗaya jama'a sun fito sun nuna goyon bayansu ga al'ummar Yahudawa da tausaya musu da alhinin wannan abin da ya faru da su a nan garin Pittsburgh. Kuma akwai mutane sun fito sun yi tururuwa a wannan unguwa ta Sparrow Hill, wanda dama unguwa ce wacce akasarin jama'a ta al'ummar Yahudawa ne da suka zauna a nan Amurka sama da shekara 100, wanda sun zama 'yan gari, amma jama'a sun fito sun nuna musu goyon baya, an yi shirye-shirye da tsare-tsare an yi.
Rahotanni na nuna cewa al'ummar musulmi ta bayyana goyon bayanta ga Yahudawa wanda suke zaune a garin Pittsburgh. So, wani irin tasiri wannan zai yi?
Abubuwan da al'ummar garin Pittsburgh suka yi shine, akwai babban masallaci da kuma babban kungiyar musulmai na Pittsburgh, wato Islamic Center of Pittsburgh, wanda suka yi karo-karo, mambobinta suka tara sama da $70,000 akan taimakawa al'ummar Yahudawa da iyalan wanda wannan masifa ta sama, da 'yan uwansu da danginsu, da kuma gyare-gyare da za a yi wa wannan majami'a. Sannan ƙari da abin da shugabannin musulmai suka yi shine, babban limami na masallacinmu, wato Sheikh Abdulwasi, ya ma ba da tabbacin cewa musulmai za su dinga taimakawa Yahudawa wajen taya su sintiri a wajen ibadarsu lokacin da za su yi ibada, wato za su yi musu gadi a kyauta a lokutan da suke buƙatar haka.
An ce kalaman 'yan siyasa ne na taka rawa wajen wannan zaman doya da manja.
Sosai ma maganar da ake, wato masana halayya da Adam da kuma masana harkokin tsaro sun nuna cewa wannan ƙarin hare-hare da ake samu na kaiwa yana da alaƙa da kalamai masu tunzura mutane da 'yan siyasa suke da kuma irin maganganu na tunzura jama'a musamman waɗanda ake a social media wato dandalin sada zumunta.
Wato kamar Facebook da WhatsApp kenan da kuma Twitter.
Yawwa irin waɗannan shafuka na yanar gizo-gizo wanda su ma suna daɗa tunzura waɗanda dama suke da wannan hali na 'yan bindiga.
Dr. Mustapha Munir Mustapha na garin Pittsburgh a hirarsa da Muhammad Baballe kan harin nan da aka kai a Pittsburgh. To daga Amurka kuma bari mu kada Najeriya inda yan Shi'a suka mai da martani kan bayanin rundunar sojin Najeriya game da musabbabin arangamar su ta baya-bayan nan. Nasir Adamu Ilkaya gare ka.
Sunana Muhammad Ibrahim Gamawa, ina cikin ɗaliban Sheikh Ibrahim Yakubu Azzakzaki. Ba mu da adadi na yawan mutanen da aka kashe, amma ga wanda ya ga bidiyo kuma ya ji yadda sojoji suka buɗe wuta iyan iyawansu. In aka ce maka an kashe mutum 100 ma ba mamaki. Tankar yaƙi ne ta yi ta buɗe wuta, sannan waɗansu kuma suna kwakwance suna harbi kan mai uwa da wabi. Da yanzu haka da nake maka magana suna bi gida-gida, hatta gidajen da suka tabbata cewa nan ne 'yan uwa da suka zo daga garuruwa suka sauka suna bin su yanzu haka.
Muhammad Ibrahim da wanda aka samu rasa rayuka shida a nan zuba wannan karo kuma nan wajen nyanya din nan ne inda za a fita daga Abuja shin banda na akwai wani guri inda aka samu irin wannan labarin?
An tsaya jiya a Gwarinfa, to yau kuma ana so a tsaya a TV Garage wajen Aso Radio wajen dutsen nan da masana ke cewa nan ne tsakiyar Najeriya. Aka ba mu labarin cewa sojojin sun zo da sun tsaya a wajen jiya amma yau suka janye, to yau da aka dawo kamar karfe 2 sai suka hadu. Kafin a tashi dai sun kai su 300 da wani abu sun kwakwanta da kuma tankar yaƙi. To da muka ji labarin abin da ya faru a Maraba sai muka ce to a tsaya a inda ake, aka yi addu'a aka watse abin da suka yi da rana, to ina kuma ga dare.
A kiyasce ba za ka rasa misali kana jin kamar mutum kaza ne suka rasa ransu?
To gaskiya na tambaye wani wanda yake wajen, na ce masa mutanen za su kai mutum 50, ya ce to gaskiya shi dai yadda ya gani ba za su gaza mutum 50 ba, amma wannan kiyasi ne, ta yi su ɗara haka ta yi kuma su gaza haka, amma wanda aka jima raunuka kuma an ce sun kai 300 ba mamaki.
Sojoji sun fitar da sanarwa inda suka nuna wancan abu da ya faru na zuban nan sun zo za su wuce ne za a kai makamai zuwa Kaduna, kuka tashi kuka tare su, kuka tare hanya har ma kuka jajjefe su, watakila ma neman fakwace makaman nan kuke, shi yasa suka ɗau wannan mataki?
To mu dai san da muka gansu ba makamai, Hilux ne guda 3, ba mu san kuma inda ake daukan makamai a cikin Hilux ba. Kuma abinda muka sani a da idan za su dauki makamai daga wani waje zuwa wani waje suna sanarwa su ce jama'a kada su ji tsoro za a wuce da makamai, ba su yi wannan ba. Ɗaya kenan. Na biyu kuma ana addu'a a gefen hanya ne, suna wucewa kuma suka je suka ciyo, saboda haka wannan magana dai kawai soke burutsu ne. Abin tambaya in wancan haka ya faru, in ma ya faru to yau kuma me aka musu?
Ai ba mamaki an dauke su ku almajiran Malam Ibrahim Azzakzaki mutane ne waɗanda ba kwa jin magana, idan an ce kar a yi abu sai ku je ku ci gaba.
Kotun koli, kotun ɗaukar ƙara, ƙaramar kotu, duk sun yadda mutane suna iya taruwa su yi muzahara ko zanga-zanga ta lumana, wace doka ne mu kuma yanzu ya zama na kashe mu kawai ake?
Yau inda za a wayi gari an saki Malam Ibrahim Azzakzaki, shin za a daina gani irin wannan muzahara?
Za a daina ganin muzaharan a saki malam, amma kuma in an sake shi zai gaya mana abin da za mu yi. Muna bin umarninsa, ba za mu taɓa kauce masa ba, ko da za a niƙa mu ko kuma da za a ƙona gawakin ba an kashe.
To a gaida Nasiru. To kamar yadda na ce an jima kaɗan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda za a cimma jituwa tsakanin 'yan Shi'a da jami'an tsaron Najeriya. Muna son kalamai masu ma'ana kuma cike da kyakkyawar manufa. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To za mu fara daga Kaduna, garin gwamna ke kan layi a Kaduna.
Okay, sunana ya Usman Madaci, karamar hukumar Kaduna jihar Kaduna.
To gare ka.
To naji batuku akan jama'an tsaro da su wayannan bayan Allah ya huwamu. A Najeriya dai kasa ce da take da gwamnati kuma su wayannan shi'a al'umma ne da ke cikin kasar nan. Yana da kyau akwai dokoki wanda koda mutum zai zanga-zanga akwai abun da ya kamata ya karfa ko kuma in ce ya nima ainihin permission daga wajen jami'an tsaro. Su jami'an tsaro nan za su iya ba shi kariya da sauraron su. To amma tsakanin da Allah su yan uwa yan shi'a in za su yi irin wannan, ya kamata a ce su dinga neman jami'an tsaro suna samun yarjewar su za mu yi abin ba tare da tashin hankali ko kuma wani abu ba. Don irin hakan wani shi ke kawo arin gama tsakanin su kuma su nufo su da sauraron su.
To mun gode sosai da ra'ayinka, bari mu je mu jihar Taraba. Wake kalla a Taraba?
Kana magana da Alhaji Uba Tawakkali daga karamar hukumar Ibbi jihar Taraba.
To Alhaji Uba, muna jin ka.
Ra'ayina na nan na roƙon ƴan shi'a don Allah, don Annabi, su yi girman Allah wannan hidima da suke in dai suna yi domin Allah ne, su rinka bin abin da almuwanance da su nema ma kansu mutunci. Kuma don girman Allah akwai kungiyoyi da dama, akwai kiristoci, akwai yan izala, akwai yan dariƙa, kowa yana hidindimu makamanci wannan da yana ajiye, amma ba a tada hankalin talaka. Amma me yasa suke yawan tada hankali ana ta ba daɗi wa aiki?
To mun gode da ra'ayinka, bari mu koma Kaduna. Wake kalla a Kaduna?
Ibrahim Kalma Shigarba, barka da yammaci.
Barka da waraka mutum.
Sunana Mursala, ina kiran ku daga gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Haka.
To a Ibrahim Kalmai shi daba duk abin da ya mu ba ita gwamnati shawara, muna ba ta ne kan muna santa ba muna kinta ba ne kuma wallahi muka hango. Ka san an ce na wajen fili ya fi ganin kuskuren ɗan ƙwallo,
mara
za da cikin karan shi za a iya cimma nasara. Muna ba su shawara ƙarfi wani lokaci da ƙarfi a shi talakawan da ba su tsona wani makami a zahiri ba, ƙarfi ne yawa ba zai iya kashe wuta haka ba. Muna ba su kuma sojoji kamar yadda muka ga bidiyon nan, inda ya gaske ne da shi mutane ake buɗe wuta yadda kasar ana tsallisa. To abin ya yi yawa gaskiya. A bishi ne a dinga kama su da hannu haka, ba su dagara kama da hannu ba, sai a je a kai su gurin hukuma. Amma ka ga yadda ake buɗe wuta ban ba kyau. Muna ƙara ba hukumar soja shawara da Allah a dinga kama su ne ana kai su gurin hukuma, fatan za a tashi lafiya.
To mun gode sosai Murtala da wannan shawara taka. To kamar yadda muka ce, muna son mu ji ra'ayoyinku kan yadda za a shawo kan rigimar da akan samu. To ga wani malami kan layi, muna jin ka daga ina?
Daga Yusufa, Katsina Mai Zuwa.
To muna jin ka.
Wato ni shawara da zan baya yan shiya.
Ci gaba.
Hello?
Muna jin ka.
Shawara da zan baya yan.
To da alamar layin ka akwai matsala. Bari waye a Bauchi.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America.
Wa alaikum assalam, muna jin ka, ka gabatar da kanka.
A sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To malam Ayuba, muna jin ka.
To har da Allah, wannan abubuwa abin da yake faruwa da su ƴan shi'a da sojoji abin da yayi za mu ce babu daɗi, saboda shi kashe rai ai ba abu ne mai kyau ba. To yana da kyau dai, ya kamata duk abin da za su yi Allah su rika neman shawarwarin sojoji kuma a ba su dama su yi, domin kashe rai ba maso a kasar nan. Kaga abin da ya faru a hidima irin na Boko Haram, wannan abu da ya faru ba mu jin daɗinsa. Don Allah a rika zama duk abin da za su yi su nemi shawarin sojoji, sannan kuma sojojin su yi haƙuri su ba su dama su yi. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode malam Ayuba. Har yanzu dai ga wani akan layi, ka gabatar da kanka.
Ni ne Malam Abdullahi Bala, makanikin injin Najeriya.
Daga ina?
Narkuta, Najeriya.
Narkuta, to muna jin ka, yi ba ci gaba.
Wannan abin da 'yan Boko Haram suke yi bai kamata masu matsi ba, waɗannan mutane su ma abin da suke bai kamata su rinka yi ba. Ya kamata su bi umarnin gwamnati a zauna lafiya, ta yadda hankalin na yana shafan wanda bai ji ba bai gani ba. Na gode.
To mun gode da ra'ayinka. To kamar yadda muka ce, to bari mu koma Kaduna. Wake kalla a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, muna jin ka.
To Alhaji Musa Garu sunana.
To Alhaji Musa.
To ni dai shawara nake so in ba matasan mu na Najeriya ya kamata mutun ya nemi ilimi na farko kenan. Na biyu su irin wannan jagoranci da ake nuna al'umma ana karkashe mutane da sauransu. Ina ganin wannan idan addini ake idan Allah to bai kamata ka rika daukar ƴaƴan mutane mata da maza kuna hawa titi kuna wannan irin wannan ana zo ana kashe ƴaƴan mutane ba. Gaskiya al'amari ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya addinin Allah fa indai addinin Allah za a yi na gaskiya. To gaskiya bai dace a ce ana irin wannan abubuwan ba. Kuma kasa dole idan aka ce akwai hukuma dole ka bi tsarin yadda kundin tsarin mulki yace ka bi inda hukuma tace dole ba jin dadi bane irin wannan saboda Allah a ce ana kashe mutane irin wannan hukuma amma ko a'a ku tsaya ku gaya kanku gaskiya ku karanta wanda Allah yace zalabi Allah zai kiyaye mu amma gaskiya wannan ba tsarin addini da kamata na Allah bane ya kamata.
To mun gode Malam Musa Garu daga Kaduna kun bar mu je Lagos wake kan laye a Lagos.
Salama da ana Ustaz Muhammad Jabo.
To muna jin ka Malam Jabo. Muna jin ka.
Inda saka karaman hukuma a wajen Sokoto Najeriya.
Muna jin ka ma ka dan daga murya.
Eh to akan gaskiya ana tattaunawa game da yan shi'a.
Yan shi'a da sojojin Najeriya. Yadda za a kawo jituwa tsakanin su.
Yan shi'a. Dan Allah an za su yi wannan abin su dinga sanarwa. Rashin sanarwa shike sa wannan abin yana kasancewa. Kuma dan Allah duk su aka duk lokacin da za su yi su ga gugu hukuma. Cewa su za su yi wani abu daga wuri kaza zuwa wuri kaza. Rashin faɗakarwa ce ke sa wannan abin. Ku huta lafiya.
To mun
ga Ustaz Mai Jabo.
To mun
faɗa karamar hukuma ya Abuja, Sokoto Najeriya.
To mun gode da ra'ayinka. To daga Lagos bari mu je mu Jos. Wake kan layi a Jos.
Kabiru da almajiri mai fati daga gida da mushaddan jihar Plateau Najeriya.
To ka daga murya muna jin ka Malam Kabiru ci gaba.
Yawwa gaskiya alal hakika wannan lamari abun kokawa ne. Shin sojojinmu na Najeriya ba su da alsashen roba ne wanda za su kori 'yan zanga-zanga da shi sai sun yi amfani da na kirki. Saboda haka gaskiya kamata a rika ɗan takatsantsan kan irin wannan lamarin.
To mun gode da ra'ayinka kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayoyinku kan yadda za a samu mafita kan yawan arangamar da akan yi tsakanin ƴan shi'a da sojojin Najeriya har a samu rasa rayuka. Ga wani ci gaba ga wani mula ga. To da alamar dai layin ka ya katse. To kamar yadda muka ce dai so muke mu ji ra'ayoyinku kan wannan matsala da akan samu tsakanin ƴan shi'a da sojojin Najeriya har wani sa'in ka ga an rasa rayukan matasa da yawa. To bari mu je mu Taraba. Wake kan layi a Taraba.
Kana magana da Alhaji Musa Bushashara da Igilo Karkamin ya Taraba.
To Alhaji Musa muna jinka.
To ni dai ra'ayina ina kira.
To layin Malam Musa ya katse. To da alamar dai muna dan fama da matsalar layi a wannan lokacin. To kamar dai yadda muka ce muna son mu to lokaci ma ya mana halin nan nasa. To mun gode ma kowannen ku da ya bada gudunmuwar sa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan filin da sauran mawdu'an da za mu gabatar nan gaba. Kowannen ku da gabatar da shawara mun gode masa kuma ci gaba da kasancewa da mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkamu da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni wanda yau zai fara a Burtaniya, ƙasar da ke cikin juyayi na babban asarar da ta yi na mutumin da ya mallaki kungiyar ƙwallon kafan nan ta Leicester, wanda shi da wasu mutane biyar suka mutu a lokacin da jirgin saman sai fadi kuma ya kama da wuta a kusa da wata filin wasa a shekaran jiya Asabar dinnan da muka baro. shi dai wannan mutum mai suna Vicha Serebadana Pareba, wanda attajili ne dan shekaru 60 da haihuwa, kuma ko bayansa akwai ma'aikatansa guda biyu da ke cikin jirgin da su ma dai suka rasa nasu rayukan a lokacin da wani jirgin nasu ya tun tsoro nan kusa ga babban filin wasa na King Power daidai bayan da suka gama wata wasa shekaran jiya a Asabar din nan. Kungiyar kwallon kafa ta Leicester ta bada sanarwa cewa wannan ba karamin asara bace suka yi. Shi dai Vichai din nan ya sayi ita wannan kungiya ta Leicester ne akan zunzurutun kudi dala miliyan 50 na Amurka a shekarar 2010, kuma lokacin bata da karfi, amma ya rayar da ita har lokacin da ta yi karfi karshen ta ma ta zo ta lashe kofin Premier na Ingila. To bayan da wannan ta faru din a sanadin wannan nasara din, Vichai ya ji dadi kwarai da gaske har ya sabunta kontragin dukkan yan wasan, kuma ko wannansu ya so mashi zunzurutun motar nan ta BMW i8 wacce aka ce kudin kowace su ya kai dala 135,000. Wasu daga cikin yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Leicester daga Nigeria da suka hada da Wilfred Ndidi da Kelechi Iheanacho da Ahmed Musa duk sun bayyana juyayi kan wannan babban rashin da suka yi na tsohon mai gidansu. Yayin da Ndidi da Iheanacho har yanzu suna buga ita Leicester din, Ahmed Musa tun ya bar su ya koma Saudi Arabia yana buga kungiyar kwallon kafa ta Al-Nassr. Bisa ga duka alamu da kyar manajan kungiyar kwallon kafa na Real Madrid wato Julian Lopetegui ya tsira da aikinsa bayan dankarin dukan da suka sha na ci 5-1 da Barcelona ta yi musu a wasan da suka yi jiya Lahadi. Luis Suarez yana ɗaya daga cikin yan kwallon da suka taimaka Barcelona ta cicciki Real Madrid a wannan kwallon ta El Clasico da suka yi, wanda ya ƙara bata kimar shi wannan manaja din. Kafofin watsa labarai na Italiya sun ce kusan tabbataccen abu ne cewa wannan koci za a raba shi da aikin shi. Yanzu ma haka akwai wani koci dan kasar Italiya wanda shine tsohon koci na Chelsea, wato Antonio Conte, da yake ɗaya daga cikin mutanen da suke tsohon gaba da yake taron za su mai gurbin sa a matsayin sabon koci na Real Madrid din. Wannan cin da aka yi wa Real Madrid a yanzu yana ɗaya daga cikin cin mutunci da cin kashe da aka yi ta yi mata a wasannin ta da ta yi a kwanakin nan da suka hada da wasanni guda hudu da ko'ina ta shaka shi a cikinsu. Lionel Messi bai samu ya buga Barcelona wannan kwallon ta jiya ba saboda jin ciwon da yi, amma dai shi da ƴan uwansa sun yi tsallin murna na ganin wannan cin, wanda shine cin mutunci mafi muni da aka yi wa ita kungiyar Real Madrid tun da Barcelona ta taba yi mata irin wannan cin 5-0 a kwallon da suka yi shekarar 2010. To jama'a, labaran wasannin wannan litinin kenan, sai wata in Allah ya kai mu. Mun baku lafiya daga birnin Washington DC.
To ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya an manfa a taƙaice.
Hukumomin ƙasar Indonesia sun ce sun so mace cire tsammanin samun wani da rai daga cikin mutanen da ke cikin jirgin saman nan da ya faɗo cikin teku ɗauke da mutane 189 a cikinsa mintoci 13 kacal bayan tasowarsa daga Jakarta, babban birnin ƙasar. A yau Litinin ne Robert Bowers, ɗan shekaru 46 da haihuwa, wanda ake zargi da bindige mutane 11 har lahira a wani wurin ibadar Yahudawa na garin Pittsburgh da ke nan Amurka, ya yi bayyanarsa ta farko a gaban kotun don soma shari'arsa kan wannan ta'asar da ya yi. A yau ne aka shirya cewa Caesar Sayoc, wani ɗan gani kashenin goyon bayan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, kuma wanda ake zargi da aika aƙalla saƙonni 13 ɗauke da bumabumai zuwa ga masu sukan lamirin shugaba Trump, zai bayyana a gaban wata kotun birnin Miami na jihar Florida don fara yi masa shari'a. Shi dai Sayoc, ɗan shekaru 56 da haihuwa, zai gurfana a gaban wannan kotu ce ɗauke da wani wurin da ba shi da nisa daga inda jami'ai suka kama shi ranar Juma'a, kuma kusa da motar ɗaukan kaya inda hukumomi suka ce a ciki yake zama.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa, sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya, da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa mana sautin, da injininmu na wannan lokacin Greg Burns, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe.